من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك يموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كسابة aki gaba da karatun mu na tafsir ayu asabar biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1424 24 ko 22 21 1442 wanda yayi daidai da 17 ga watan Afrilu miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alayhi salam, idan lissafin ya tabbata shekara 2021. Idan ba manta ba, muna cikin suratul Qaf, amma kafin nan akwai wani babban Qur'ani da aka kawo mana masallaci, wanda ni dai ban taba ganin irin Qur'anin ba da yadda aka yi masa design. Shi yasa na yi sha'awan ya kamata a kawo masallaci a gwadawan mutane. Wannan Qur'ani wanda ya kawo mana shi ne mai girma, madakin katagun Alhaji Babani shi ne ya aiko wa masallaci, amma yana ganin ƙarshen Qur'anin ya zama nawa. Kazagaye wata nan don masallaci ba inda za a saka wannan Qur'ani. Kawo Qur'anin nan Mala Abubakar. Yawwa, kun ga Qur'anin nan? Wannan Qur'ani ne sukutum a cikinsa. Abinda aka rubuta a nan daga wannan sun daga babbaka daga garin wannan ina jin asma'ullahi al-husna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, sunayen Allah ne aka yi design din su anan. Sannan kuma kun ga dai wannan akwati ne gaba daya, wani ya gani sai ya dauka ko daloli ne a ciki, wanda ya fi karfin daloli kun ga cikin. Wannan kuma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ayatul kursi ko ayatul kursi ne aka sa a na baya. Ai sai dai ku zauna ku jira ku hakura, sai dai ku ga baya kun ga Qur'anin nan warai da gaske. Saboda haka wannan Qur'ani ya zama na mai tafsiri, ya zama na limamin juma'a, ya zama na malami. Allah ya saka masa da alheri. Masha Allah. Da wa karamaka Allah, mun tsaya a aya ta 40 wanda aka karanta ta muna cikin fassara sai lokaci ya kure. amma ka dan koma mana baya ka dan fasbir ala ma yaquluna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
الله تعالى يتي فاصبر على ما يقولون كي هقري دنگني دا ابين دا كافري سكي فدا كو ماسو قريتا كا سكي فدا يا كاي محمد يا كاي منزون الله كي هقري دم مغانغانن دا سكي فدي كا دوري كا تيزي كاي يسد دا ساقون الله كمر يدا كاي مكا عمرني sannan kuma wasabbih bihamdi rabbih kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka ka rige Allah ta'ala hannu biyu idan kai hakuri da cutar wanda ake maka sannan kuma ka rige bautan Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai maka wato zai maka maganin su kuma Allah zai kare ka kai wannan tasbihi tare da gode wa Allah qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito kine wasu malamai suke fassarawa da cewa mutun yayi tasbihi bayan sallan asuba kafin rana ta fito shi yasa an samu ingantaccen hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani kamar yadda imamun nasa'i da wadansu malamai suka ruwaito cewa duk wanda yayi tasbihi yayi subhanallahi guda dahi da safe yayi kuma la ilaha illallah guda dahi da safe bayan sallan asuba kenan kafin rana ta fito lalle Allah ta'ala zai kankare masa kurakuransa koda kuwa sun kai kaman kumfan kogi ne to kaga wannan kaman directly ana fassara mana fasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito ga kuma irin tasbihan da ake yi da safe wanda yake idan mutum ya rike tasbihan da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ma zai samu lada mai yawa kamar misalin subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah wallahu akbar wanda manzo Allah yake la yadurruka bi ayyi shay'in badata wato ba zai cutar da kai ba da kowani bangare ka fara ko subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim kamar yadda manzo Allah yake kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman kalmomi guda biyu suna da sauki a harshe sannan suna da nauyi a cikin mizani sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana tsananin bukatan su ko Allah yana son su shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim kun ga idan mutun yayi wannan ya ambace Allah wajen tasbihi kuma ya ambace Allah wajen tahmidi to mutun yayi wannan da safe wa qabla al-ghurub da kuma kafin faduwar rana kamar yadda ake so ayi azkar da tasbihan idan aka yi sallar la'asar kafin sallar magriba wanda mutum zai cika ranansa da wannan da dukkan alamu idan mutum yayi haka kuma Allah tabaraka ta'ala ya karba to ana kyautata zaton Allah ta'ala zai gafarta masa zai baki lada mai yawa kuma zai kare ki daga sharrin aljanu da mutane da sauran tarkacin abubuwa kine fasabbi bihamdi rabbi kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kafin fitowar rana da kuma kafin faduwar rana wa min al-layl har ila yawm ad-dare nan ma fasabbi ka tahi kai tasbihi wanda a bayan mun fassara shine manzo Allah ya tashi yi sallah sallan da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora masa amma sauran al'umma aka ce idan mutum yana son ya samu daraja a wajen Allah yana son ya samu biyan bukata a wajen Allah to ya tashi cikin dare ya ainihin yi sallah ya roki Allah ya yi azkar ko ya yi tasbihai ko ya karanta alkur'ani tunda duka kusan ma'anansu guda ɗaya ne kuma hakika ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الاخير وبنجي انا سوكا الوقتين ده ثلثين دري واتو يرغي الوقتين ده اكدي انا كرشي وبنجي idan ya sauka ila sama'i dunya zuwa ga saman duniya yana cewa man yasaluni wane ne yake roko na in ba shi abin da ya roka wa yake kira na in amsa masa kiransa wa yake ainihin bukata a waje na in biya masa bukata wannan a kowane dare Allah tabaraka wa ta'ala yana sauka irin saukan da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala wannan haka zai ta faruwa hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha asira na ta fito daga mafadanta kaga kenan kowane dare ana samun wannan kiyasa idan mutun yana da ainihin damuwa ko yana da matsala ko yana da bukata ko yana da wani roko wanda yake so ya roki Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taki can cikin dare a lokacin da zai yi tasbihi ya kuma roki Allah malamai sun yi bayanin cewa wannan tasbihin da ake magana wa minal layli fasabbi wato kula cikin dare kai tasbihi shine wannan suka ce idan mutum zai kwanta zaka yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 ko kuma can cikin dare idan ka taki bati ya gagara ko ka firgita to nan ma sai kai tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa minal layli fasabbi cikin dare kai tasbihi wa Allah ka girmama Allah wa adbara sujud da kuma ainihin bayan sujada ila huwa tasbihu ba'da salah shine aka ce tasbihin da za a yi bayan sallah idan mutum yayi sallan asuba ko yayi sallan azhar ko yayi sallan latar ko yayi sallan magriba ko yayi sallan isha'i waɗansu malamai ma suka ce ko an yi sallan nafila domin akwai hadisan da suka ambaci sallan farilla akwai kuma hadisan da ba su ambaci sallan farilla ba sai suka ambaci sallah umuman to idan an ambaci sallah umuman wannan ya hada da sallan farilla da kuma sallan nafila wa yu'idu hadha kiyasa abinda yake tabbatar da tasbihi bayan ainihin sallah kamar yadda Allah ya ce wa adbara sujudi da bayayyakin sujada bi ma'ana bayayyakin sallah bayan an idar da sallah bayan an sallame daga sallah shine ma sabata fi sahihain abinda ya tabbata a cikin hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim an abi hurairata hadisin nan daga babban sahabi ne abu huraira radiyallahu an Allah ki kare da dake annahu qala yace jaa fuqara'ul muhajirina wato fakirai daga cikin waɗanda suka yi hijira a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda waɗanda suka yi hijira sun bar matayensu sun bar dukiyoyinsu sun bar sana'o'insu sun zo sun tattaru a birnin Madina saboda su yi rayuwa irin rayuwar musulunci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ba su da jari ba su zo da kuɗi mai kauri ba kuma ba su da hanyoyin neman kuɗi tunda ba su saba ba ba su zama ɗan gari ba ba su gane da barbaru ba balle a ce za su nemi kuɗi su samu to da dama daga cikinsu ainihin fakirai ne waɗansu ma suna kwana ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan aka samu ahlus suffa waɗanda manzon Allah yakan zauna tare da su yana tattaunawa ko idan ya samu wani abu yakan zo ya raba musu ko idan za a tafi jihadi akan kwashe su ko kuma idan manzon Allah yana ba da ilimi so suka fi ainihin kiyayewa domin saboda wani lokaci kun ga kuɗi da kuke gani in ba yi sa'a ba yana hana karatu kun ga kuɗi da kuke gani yana iya hana mutum ya zamo saiti kun ga kuɗi da kuke gani yana iya sa mutum ya lalace sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tarba wa garinsa nono to shi yasa tun lokacin da mutum yake cikin nema to a lokacin ya kamata ya gyara halinsa ya nemi ilimin addini ya yi tattali cikin abin da yake samu kuma ya roki Allah ya sanya albarka cikin abin da yake samu lokacin da hankali ya cika gare shi idan yana da dukiya ya san yadda zai sarrafa ta idan yana da ilimi ya san yadda zai sarrafa ki idan ya samu ɗaukaka ya san yadda zai sarrafa ta ko in ya samu matsayi ya san yadda zai sarrafa shi, amma in ya kasance hankalinsa bai gama nuna ba, to komai ma yana iya faruwa. To don haka lallai hakika an samu fakirai da yawa a cikin almuhajirin, waɗanda suka bar garuruwansu suka tattaru a birnin Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan bayin Allah sun zo suka tarar da annabi, faƙalu suka ce, ya Rasulallah, ya manzon Allah, zahaba ahalud dusuri bil ujur, lalle waɗanda suke da dukiyoyi sun tafi da me bi darajatil ula wan na'imil muqim. A wannan ruwaya ahalud dusur sune ahalud dasrin, bima'ana dusur jam'i ne na dasrin, ko ad-dasri shine wadata, ya kasance mutum yana da kuɗi ko kuma yana da dukiya wanda ana gani daga cikin walwalansa. To
waɗanda suke da dukiya sun tafi a wancan ruwaya bilhuduri da ladar da kima su yawa, amma a wannan ruwaya bidarajatil ula da darajoji mafi ɗaukaka wan na'imil muqim da ni'ima madawwamiya a nan duniya, suna da kuɗi, suna da ayyuka na ƙwarai, a lahira za su samu aljanna kuma kenan sun ji daɗi duniya da ragar a zari ba kowa da ke samun wannan ba. Dole a yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya zayyana kuma ya ƙara mafiya yawan waɗanda suke da dukiya ƴan kawa ne, mafiya yawan waɗanda suke da dukiya ba mu kan ciki ba ne, domin takowa wajensu abu ne mai sauƙi. Ya ta Allah ta'ala ya ce, idan muka yi nufin muhalakar da askariya amma suna mutuwa fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayhi al-qawl fa dammarna ma tasira. Idan muna son muhalakar da askariya to sai mu yi umurni wa mutuwa fiha, su ne mutuwa fiha asabu sarafi, su ne masu walwala, su ne masu wadata, su ne masu kuɗi, su ne masu fara'adi, su ne masu haske, su ne masu dama dama. Sai Allah ta'ala ya mutu umarni fa fafa su fi ba su ko ta fi jawaye, idan an ce su yi kaza su ce ba lami ba, in an ce Allah ya ce kaza su ce kariya ba fata rami ne ba, idan an ce manzo Allah ya ce kaza su ce Allah ya yi kariya ne wa amin, ko kuma ya hadisin ma ya kamata a bincika.
Wato hadisin akwai mai rauni, shin hadisin ingantacce ne? A je a bincika shi da kyau, saboda ya ga hadisi zai masa tabaibayi ko ayan Qur'ani za ta yi masa tabaibayi, in an yi wa'azi ya yi tawaye, in an yi nasiha ba zai saurara ba, idan an masa gargaɗi ya yi kunnen uwar shegu, ya ma raina malaman ko ya raina malamin, yana ganin yana zuwa wajen sakin baki, yana karɓan aron kuɗi ba ya biya, yana zuwa yana roƙo ko wani abu makamancin wannan. Shi yasa alaramma in kana son ka kare mutuncinka kada ka kuskura ka je gidan wani mai hali ko kuma wani ogan gwamnati ka je kana roƙon cewa wai masaran gidanka ta kare. To me yasa ba za ka je filu ka yi aure ka yi noma ba? Ai idan ka je filu ka yi noma ba ruwanka da neman masara a walwaje, ga gonakai birje. Kun san wani lokaci malamai su suke raina kansu, idan suka raina kansu duk wa'azi idan sun yi komai gaskiyansu, komai gaskiyansu ba za a saurare su ba, sai a raina su. Amar na mutura fiha fa fasaqu fiha wa haqqa 'alayha al-qawlu fa dammarnaha tadmira. Saboda haka waɗanda suke faɗin bakar magana su ne masu hali, ƴan tawaye su ne masu hali. To idan suka yi tawaye sauran talakawa kuma sai su bi su, dama haka ne. Talaka shi duk inda aka jaki shi kenan, su ne irin waɗanda ake cewa ko suke cewa ana taɓa su sai su ce a'a mu muna bin kwanciyan gaki ne, mukan bi yarima ne mu sha kiɗa. Wannan na yi magana ne a Hausance, in ka je ka samu wanda ya karanta Hausa zai fassara maka abin da yake nufi. To ma'ana su 'yan biyayya ne. Allah ta'ala ya ce fadammarnaha tadmira, sai mu halakar da alƙaryan halakarwa. Kun ga da masu hali da wanda ba su da hali duk gaba ɗaya an halakar da su, amma su wa suka ja musu? Masu hali suka ja musu. Don haka waɗannan masu hali su sun yi nasara, saboda duniya sun yi biyayya wa Allah, dukiyansu bata shagalar da su ba. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, su Allah ya taimake su akan wannan. Don haka ya manzon Allah muna son a sanya mana wato wata kaida. Fa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma zaka, sai annabi yace musu me yake faruwa ne, me yake faruwa, kun zo ku talakawa kun kawo karan masu hali waɗanda suke taimakawa addini, kun ga wannan kaman ya zama bambara gwai, ko waɗanda suke ayyukan addini wannan ya zama kaman bambara gwai, don ya kamata ku yaba musu, ya kamata ku goyi bayan su, amma sai gashi kun kawo karan su. Qalu, sai suka ce karan da muka kawo shine yusalluna kama nusalli, suna yin sallah kamar yadda muke sallah, babu bambanci. Wani lokaci sallah mai hali ma yafi nazuwa, don talaka zaka samu yana sallah yana susan yunwa, ba a na tsaye ke ba, kuma waɗannan yusalluna kama nusalli, suna sallah kamar yadda muke sallah cikin nazuwa. Wa yasumuna kama nasumu, suna yin azumi kamar yadda muke azumi. Babban abin da yake bukata azumi shine mutum ya kiyaye dokokin Allah. Idan mutum ya kasance baya kiyaye dokokin Allah yana azumi, to karshe zai tashi yana yunwan banza ne, take shiruwan banza. Falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba man lam yada qawla dhuhr wa la amala bihi. Annabi ya ce duk wanda bai bar fadin zuri ba, bai bar aiki da zuri ba, da jita-jita ba, bai bar yaɗa jita-jita ba, to Allah ba ya bukatan ya bar cin abincinsa da abin shansa da sunan yana azumi, saboda laifi ne. Balle ya ce mutumin da zai kirkiri karya, balle mutumin da zai yi aiki da karya. Amma waɗannan bayin Allah ne wa yasumuna kama nasum, suna azumi kamar yadda muke azumi, sai dai kuma sun ɗara mu wa yatasaddaquna wala natasaddaq, suna yin sadaka mun kuma ba mu da abin sadaka. Yanzu ba mamaki kalalu ma wani akan naira 1,000 sai dai kwana a masallacin nan. Idan an ce duk wanda ya shigo masallacin nan sai ya ba da 1,000 kafin ya fita, kuma wanda za su yi wannan ba mu ne ko kwamitin masallaci ba, a'a aljanu ne za mu roka su yi wannan. Sai kowa ya ba da 1,000 fita, lallai ina jin waɗansu da yawa za su kwana cikin masallaci, ka san aljani ne ba mai guna-guni. Amma an ce kwamiti ne ko mu ne muka tsaya, wani zai ce ce wallahi inda ya wai ja da fassara ne ni na ya bai daga yau ma ba zan sake zuwa ba. To kaga sai mu roki aljanu su zo su tsaya, duk wanda ya shigo sai ya ba da 1,000 kafin ya tafi, to zai ga masu tsallakewa ba su da yawa, musamman ma a zamanin yanzu yadda ake cikin wahala, yadda mutane suke cikin kaito suna buƙatar taimako. Yasa ya kamata a ce masu hali da 'yan siyasa su taimaka, idan kun yi domin Allah sai Allah ya kare ku, lokacin da kuke buƙatar taimako ko ba ku roki Allah ba zai taimake ku. In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, lallai hakika mutane suna cikin wahala, Allah ya taimake mu. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq, suna yin sadaka mu kuma ba mu da abin sadaka, su Allah ya hore musu. Akwai mutumin da zai ɗauki naira 100,000 ya bayar bai ji komai ba, wani ma miliyan guda zai bayar, idan bai bayar ba ma shi ba zai samu bacci mai kyau ba, sai ya ba da 1,000,000 sannan ya samu ya bacci hani an mare a. Amma yanzu kai akan 1,000,000 ina jin aka rinka bin ka sai ka kai bangon duniya, sun sai ka je inda yake ba a san ka ba, ko mata nawa kake da su wallahi barin su za ka yi, ko ƴaƴa nawa kake da su gudu za ka yi ka bar su, saboda idan baka da 1,000,000 nan ana bin ka bashi baka san wulaƙancin da za a yi maka ba, karshe ma ba mamaki kashe ka za a yi. To amma wani shi kuma 1,000,000 Allah tabaraka wataala ya kore masa, in bai bayar ba ma ba zai samu nasuwa ba. To irin waɗannan su ne masu hali. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq, suna yin sadaka mu kuma ba ma iya yi. Wa yutiquna wala nutiq, suna ƴantawa mu kuma ba mu iya ƴantawa. Wanda hadisi ya tabbata duk wanda ya sai bawa ya ƴanta shi a lokacin da ake harkan baye, duk wanda ya sai bawa ya ƴanta shi saboda Allah to Allah tabaraka wataala zai yanta gaƙoƙin sakakkan gaba ɗaya gabarin wuta. Shi yasa yantawan yake da muhimmanci yayin. To a yanzu tun da babu waɗannan ai akwai ciyarwa. Yanzu mutanen da suke da hali suka ba da masallatai buhuhunan gero da buhuhunan shinkafa da ainihin buhuhuna na shuga a gurare daban-daban suna da yawa wanda suka ce a rinka yin abinci fi sabilillahi yana fitar wa mutane. Wani waje ma in kaje kullun dambun nama ake fitarwa. Ko da yake bai kamata a ce talaka ya azumi ya ci dambun nama ba don zai shaƙe shi. Ba dambun nama yake nema ba, don ya nemi dambu ya ci dambun nama zai sha wuya, musamman wanda bai saba da wannan ba. Saboda haka ana yin dambun nama ne wa masu dambun nama, wanda suka saba da dambun nama. Wani masallacin kaje ana yin masa lafiyayyiyar masa wanda yake taji mai, ko da babu miya za a iya ci a sha ruwa. Sannan waɗansu idan kaje inda su suka ci gaba su fate suke yi, dabba za a yanka yi farfesunta, sai ga mutane ko da ba su samu naman ba idan suka sha ruwan to za su ƙara da ordinary water su sha ruwa. Wani ma in ya taki da su ba ruwansa da suhur sai dai ya kurɓa ruwa, saboda maikon nan yana nan a cikinsa. Wani kuma shi dabino yake sayowa ya zo ya kawo masallaci, wani fiyo wata yake sayowa a zo ana rarrabawa, wani in kace ya sayo fiyo wata din ba zai iya ba. Amma ya kamata a sani duk mutumin da ya azumi ka ci yadda shi da abin buɗe baki, to irin ladan da Allah ya baki shi ne wanda zai baka. Ya kaga masu hali an buɗe musu ƙofa, su ne za su yi wannan su samu lada. Gashi yanzu mu muna zaune muna yin karatu ana harbawa a wurare daban-daban, mutanen da suka ɗauki nauyi suna da lada. La ya'di Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am, wanda ba mamaki waɗanda za su saurara sun fi waɗanda suke sauraron mu a yanzu. Ina ganin comment ɗin waɗansu kwamaradawa, waɗansu waɗanda yake ba su fahimci addini yadda ya kamata ba, ga dukkan alamu jahilai ne. Ai duk mutumin da zai ce wai a ciyar ya fi muhimmanci akan a yi sponsorin ɗin tafsiri to wawa ne, shi bai san muhimmancin karantar da addini ba. Kowanne layinsa daban ne, kowanne yana da muhimmancinsa. Mutumin da zai yi sponsorin ɗin karatu, mutane da yawa su shiryu, wallahi ba a san yawan ladan da Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi ba. Saboda ilimi an ce a bayar da shi, ilimi akwai na dole wanda zaka bayar. Idan al'umma suna amfana wannan ya ladansa, wato ladan wannan aiki baya yankewa. Amma kaga ciyarwa zaka yi ne, akwai na dole, na dole ba su da yawa wanda zaka ciyar da su, kaman iyaye ne ko mata ko ƴaƴa, sai wanda kuma zaka yi musu fi sabilillah. Sai gaji ana cewa mutane suna fama da wahala, mutane suna cikin tsanani, akwai talakawa da yawa, akan a yi su sponsorin ɗin tafsiri gara a ciyar da waɗannan, to waye zai fa musu yunwan, ba Allah ba ne? Me yiwuwa ma an aka bincika da yawa daga cikinsu malalata ne, sun ƙi yin noma ne? Ƙwarai da gaske ana samun haka. Mutumin da ya bar ƙauyensu ga gonakan iyayensa, kufayin iyayensa da kakanni, ya bari ya zo ya shiga cikin matsatsi, kuma kullum yana kukan babu, wannan baya da hujja, in ya je lahira sai ya yi bayani. To irin waɗannan ne za a yi su sponsorin ɗinsu, a kyale mutane su yi ta aiki da jahilci. Shi yasa ina ganin masu wannan comment waɗansu waɗanda na san su ina ankarar da su, wanda ban san su ba kuma to wannan shi kenan. Don akwai wani wanda za a zo duk waɗannan karatutukan da ake ba ya sauraro, amma kuma ana kawo abu nan ɗin addini sai kwatanta da hankalinsa, hankali baya jagorance sai Qur'ani ya masa jagorance, hankali baya jagorance sai hadisin Annabi ya masa jagorance, kuma hankali baya jagorance sai fassarar malaman kwarai ta yi jagorance. Sannan mutum zai amfani da ra'ayinsa, bale ma ra'ayinka ne za mu ɗauka ko ka karanta littafan Turawa guda ɗari ne, alhali ƙawa'idi baka san komai ba, ahalari baka san komai ba, daga ainihin alamtara zuwa ƙasa ba za ka iya karantawa ba, to kai jahilun murakkabun ne. Akan abin da ya tafi addini bai kamata saurare ka. Wa ya'tiquna aw yu'tiquna wa la nuti, suna yantawa mu kuma bamu da halin yantawa, saboda haka layin ciyarwa daban, layin karantarwa daban. Kuma ƙasan nan yana daga cikin abin da ya taimaka mana shine karantar da addini da ake yi. Wallahi ba domin karantar da addini da ake yi ba, da yakin ba sasa za a yi ta yi, da ba mu isa mu zauna cikin natsuwa ba. Amma saboda ana karanta Qur'ani, ana karanta hadisai, duk da rigingimun da suke faruwa, sai ka ga ana samun zaman lafiya da natsuwa a waɗansu ɓangarori. To in aka yi watsi da wannan, to wallahi na sai Najeriyan watsewa za ta yi, kuma waɗanda za su fi gigi cewa, su fi wahala, su fi shiga mawuyacin hali, su ne waɗannan kwamaradawa masu sharhin da ba su da ilimi min alkitabi wala min sunna. Allah ya kyauta. To fuqara'ul muhajirin, talakawan muhajirai, sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun masa bayanin wannan, bi ma'ana ya yi iyaka tsakaninsu da masu hali a cikinsu, waɗanda yake suna yin sallah tare, suna azumi tare, amma waɗancan sun ɗara musu da sadaka da kuma ‘yanta bayi, wato kaman taimakon bayin Allah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi yake, afala uallimukum shay'an, shin bazan sanar da ku wani abu ba, idza fa'altumuhu, idan kun aikata shi, sabaqatum man ba'dakum, za ku tsere ma waɗanda za su biyo bayanku, wala yakunu ahadun afdala minkum, ba wanda zai fi ku daraja, illa man fa'ala mithla ma fa'altum, sai wanda ya aikata irin abin da ka aikata ko ya aikata fiye da naku. Shin ba zan sanar da ku wannan ba, to mahallu shahid namu kenan, sai a saurara aji. Sai annabi ya ce, to sabihun, ku yi tasbihi, wa tahmadun, ku yi tahmidi, wa tukabbirun, ku yi takbiri, dubura kulli salatin, bayan kowace sallah. Kun ga wannan ya haɗa da farilla da sallan nafila, dubura kulli salatin salasan wa salasina, salatin da uku anan aka zaya, salasan wa salasina shine subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, sannan a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya zama 100 kenan. Qala fa qalu ya rasulallah, shine sai suka ce ya manzon Allah, bi ma'ana da manzo Allah ya faɗi haka, matalakawa sai suka je suka ci gaba da aikatawa, da masu kuɗi suka ji labari su ma sai suka zo suna aikatawa, tunda ba yi iyaka ba. Kun ga wannan mai kuɗi ma yana kishingiɗe, yana kishingiɗe, in ya ga dama ma zai yi tasbihi yadda ya ga dama, domin saboda in ka ji an ambata maka adadi, to ka bi silsilan magana. Idan annabi ne ya ambaci adadi, to shine ake kiyayewa, amma duk malamin da ya ambaci adadi ya yanko, to kuskure ne. Yanzu idan wani malami ya zo ya ce bayan sallan farilla subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, amma bayan sallan nafila subhanallah 35, walhamdulillah 35, wallahu akbar 35, to wannan ya zama bidiya. Komi kuwa haɗewan malamin, don annabi ya faɗi nasa, shi ma ya faɗi nasa kenan. Shi yasa wajen adadi da kaifiyya malamai suka ce yayi kokari a kiyaye, abin da ya tabbata shi ake yi. To amma idan kana kwance ka yi tasbihin ka yadda ka ga dama, wannan babu laifi. Lokacin da kake zaune hakan nan, ba kana zaune ana tafsiri kana danna wannan abin ko da tarbi kana ja ba, to wanne kake ji? wanda kake ji ko wanda kake yi tafsiri kake sauraro ko tasbihi kake yi in tasbihi kake ka koma gida inda ƙara ba zai dame ka kullun ka ba kwarai da gaske ba yadda za a yi a ce mutum yana da zuciya guda biyu annabi ma an ce ba ya da zuciya guda biyu balle kai tukururu saboda haka in za ka yi abu guda ɗaya za ka rike shi ne in ka yi shi ka gama kuma sai ka je ka yi wani daban ina fata an gane to don haka tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 to ba a ce banda masu kuli ba ba a ce banda masu hali ba su kuma sai suka kama yin haka na ka yi sallah maimakon su tashi ba za su tashi ba sai su yi tasbihansu yadda talakawa suke haka masu kuma suke yi shi ne talakawan suka sake da'awa wajen annabi suka ce ya manzon Allah sami'a ikwanuna ahlul amwali yan uwanmu masu dukiyoyin nan fa sun ji labari bima fa'alna da abinda muka aikata muka zo muka roke ka kafal amana fa fa'alu mislahu kuma suka je suka aikata haka sun sake kawo karon su karo na biyu don haka amana iyaka kun ga idan Allah ya umurni wa manzon Allah zai yi ceto ya ku jama'a tasbihin nan da ake yi bayan salloli wannan na talakawa ne marasa sisi banda masu hali to mai hali daga dubu nawa ne mutum yake da hali arama idan mutum yana da dubu nawa miliyan nawa shine yake da hali to kaga nan ma idan annabi bai yanka ba sai an je ana dibi-dibi yi wani za ka samu yana da naira miliyan ɗaya amma matansa hudu sannan kuma yana da ya kaman guda 50 tsaye ai akwai matan da suke haifuwan ya 17 ko babu wani ma ana bayanin cewa matansa ta farko ta haifi ɗa guda ɗaya na biyu ta haifi guda ɗaya da ta tashi haikuwa na biyu sai ta haifi yan biyu na uku ma ai na uku yan biyu na hudu yan biyu wani abin mamaki da ta je na biyar sai ta haife yan uku sai yana nema ya burgari yana nema ya burgari to gazan kana da naira 500,000 ko miliyan ɗaya a ce kana da mata hudu ya kaman guda 50 sannan ga iyaye suna nan da rai sannan ga waɗansu gwaggwanaye su ma sun tsufa ba su da hali ga waɗansu ummomi duk a kanka ne naira 500,000 ko miliyan ɗaya na ai ba zai yi maka ba don haka zo ana lissafin masu hali ba za a saka ciki ba waɗannan matanka hudu da yayanka guda 50 idan za a yi musu ɗinkin sallah ko da mai arha ne kana ganin dubu nawa za su ci a cikin miliyan ɗaya ka gani yana da yawa abincin da za ka rinka ba su yana da yawa to su suna son a yi musu iyaka kuma wallahi da annabi ya yi iyaka da ya zauna amma buɗan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce musu zalika fadlullahi yutihi man yasha ya ce wannan ya fi ƙarfinsa wannan falalan Allah ne yana ba da ita ga wanda ya ga dama shi yasa duk wanda Allah ya baki dukiya ya baki dama wallahi ya baki hanyar shiga aljanna cikin sauki yana kwance zai samu aljanna shi kuma talaka yana tsaye sai ya dage ya samu aljanna sai sun je can sai su haɗu ya ce a yalla ba a yi na tsammanin ba a nan kake ba ya ce ko dai kai ne nake tsammanin ba a nan kake ba kai ma ya haka yi a ce shi talaka ya yi tukin zaye shi kuma wancan da ake gani ya ce ya yi kusurin nan abubuwan da yake yi na alheri ba a sani ba ya sa waɗanda suke da hali yana da kyau mu bar musu mummunan zargi za ka ga wani a unguwanku yana da abin nan baka san abin da yake a waɗansu wurare ba amma kai kana zaune a kofan wani shago ko a bakin hanya kai ta kirkiro maganganun da ba haka ba ne kana yarfawa kana zagin mutane to kana rage musu alhaki ne wallahi sai an je lahira ka sha mamaki sai ga masu kuɗin su ana ce ku je aljanna mala'iku suna musu rakiya kai kuma kana zuwa ana ce je ka can ana maka zawa to kaga ga talauci a duniya sannan kuma ga wuya a lahira ai abu bai yi kyau ba wannan kenan to kun ga wannan ya fassara mana cewa wa adbara sujude domin da aka ce wa minan layli fasabbihu wa adbara sujude bima'ana kai tasbihi wa Allah cikin dare kai tasbihi wa Allah a bayan sujada daban-daban sai kuma mala yake wakila annal murada bi qawlihi ta'ala wa adbara sujudi wannan su malamai sun ce abinda yake nufi da wannan bayan sujada kuma rakatani ba'da al-maghrib sallan nafila raka'a biyu bayan sallan maghriba wannan nafila raka'a biyu bayan sallan maghriba to amma kuma naga Imam al-Bagawi ya kawo fassarori daban-daban shi yafi insisting akan cewa da wanda suka fassara raka'a biyu bayan fitowar al-fijr kafin ayi sallan asuba raka'a guda biyu wannan raka'o guda biyu me yake kiran su raka'at al-fajr kun ga muna da fassara guda biyu kenan anan waɗannan salloli guda biyu suna da muhimmanci amma rako'o'i guda biyu da ake yi a matsayin rakatai alfajiri kafin a yi sallan asuba sun fi muhimmanci akan rako'o'i guda biyu da ake bayan sallan magriba tunda manzo Allah ko da halin tafiya ne baya bari rakatai alfajiri yana insisting akan aiwatar da rakatai alfajiri waɗannan rako'o'i guda biyu wani lokaci ma kan yi su shaf-shaf-shaf har nana aisha ta ce kamar ma annabi baya karanta fatiha amma fatiha yake karanta shi yasa malamai suka ce ba sai an karanta sura ba ko fatiha kana yi kuma manzo Allah da kansa ya ce rak'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikin ta dalilin da yasa idan mutum bai samu dama yin rak'atul fajr ba to idan aka yi sallan asuba zai iya tashi ya yi ta an ba shi dama kun ga an hana sallan nafila bayan sallan asuba har sai rana ta fito ta dan dago amma in rakatai alfajiri ne zaka iya yi bayan sallan asuba na iya yin ta saboda wata rana annabi yayi sallan asuba bayan yayi sallan asuba da yayi sallama kun san idan annabi yayi sallama juyowa yake yi shi yasa kaida ce duk limamin da ya jagoranci mutane sallah mafi karancin azkar inda zai yi yana kallon gaba bayan yayi sallama shine astaghfirullah 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 اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام to zai juyo abinda annabi yake kenan sai ya juyo ya fuskanci mutane duk wanda ya zauna yana ta kallon gabas to ya saba wa sunnan manzon Allah ba haka yake yi ba juyo yake ya kalli mutane kaga nan ma zai taimaka maka mai zuwa su ba da wanda ba ya zuwa zaka gane haka duk da kasancewa ba manufan ba kenan amma dai kullun kana ganin mutane zaka ba su shaida tunda idan mutum ya mutu kana ɗaya daga cikin waɗanda idan ka bada shaida mala'iku za su ɗauka mutane suna daga cikin waɗanda in suka bada shaida akan mutum mala'iku za su rubuta kuma zai yi wahala su faɗi ƙarya domin har wajen Allah gaskiyan za su faɗa in sun sani in ba su sani ba irin wannan ko an tambaye ka ka ja bakin ka kai shiru to maza Allah yakan juyo ya kalli mutane to juyowansa ke da wuya kawai sai ya ga wani ya tashi kuma yana ganin an yi sallah tare da shi ya tashi ya kawo raka'a guda biyu shi ne ya ce masa a subuhu marrataini yanzu sallan asuba ne sau biyu sai ya ce a'a ya ce na zo ne ban yi raka'atul alfajr ba kuma tana da muhimmanci na samu an shiga sallah shi ya sa sai na bi ka sallah yanzu da aka yi dadda sallah sai na tashi na yi raka'atul alfajr sai manzo Allah ya yi shiru shirun na shi yake gwada cewa abinda mutumin nan ya yi daidai ne to daga nan aka samu hujja kai ma kana iya yi sai dai ba kullum ba a kwarai da gaske ba kullum ba ka je ka gama chatin ɗinka har karfe 12 ka gama kallon satellite ɗinka har karfe 12 baka tashi kai rak'atul alfajr a gidanka ba ka zo masallaci ko baka yi kafin asu ka zo ka shiga sallah kullum ka tashi bayan sallah asuba kuskure ne ko bai kamata ka bar gidanka ma baka nafila a ciki ba tunda annabi ya ce kar ku mai da gidajenku kaman kabaruruka saboda ba a sallah makabarta to kun ga wannan shine wa minan layli fasabbih wa adbara sujudi wa adbara sujudi din nan ana nufin rak'atul fajr to amma kuma waɗansu malamai sun ce sallar nafila raka'a biyu bayan sallar magriba domin suna daga cikin sunan rawatib suna da muhimmanci kwarai da gaske annabi yakan yi sallar nafila raka'a biyu kafin azhar da raka'a biyu bayan azhar da raka'a biyu bayan magriba da raka'a biyu ko bayan isha'i ko kafin isha'i sannan sai raka'a biyu kafin azhar wadanda aka ce ar-rawatib waɗansu ruwayoyi kuma akwai inda aka ambaci hudu amma magariba mafiya yawa an fi yin sallar nafila ne bayan magariba shi yasa mafiya yawa ga masabar malikiya suka fi jaddada da goyon bayan sallar nafila bayan sallar magariba amma banda kafin sai dai kuma nasofi sun gwada sahabbai sukan yi waɗannan nafilfili sai dai da nafilan da za ka yi kafin magariba da wanda za ka yi bayan magariba wanda za ka yi bayan magariba ta fi muhimmanci amma inda hali kai duka biyu saboda in kana da kyau ka kara da wanka wannan shine ma'anan wa adbara sujudi bi ma'ana ayi nafila raka'a biyu bayan sallar magriba sai Allah ya ce mai
wasami'a yawma yunadil munadi min makanin qarib
Allah ta'ala ya ce wasami yanzu kuma za mu yadda mu wa'azi dangane da abin da ya shafi lahira ka saurara yawma yunadi almunadi ranan da mai kira zai yi kira min makanin qarib a waje wanda yake kusa to makanin qarib din da aka ce baitul maqdis saboda mafiya yawa littafan musulunci abinda suka gwada inda yafi kusa da sama shine baitul maqdis wasu kuma suka ce dakin kaaba amma mafiya yawan nasofi abinda suka ce baitul maqdis ya fi kusa da sama to wajen za a sa mala'ika ya tsaya yi kira sai kowa ya bi yawma yunadi almunadi min makanin qarib qala qatada qala ka'ab al-ahbar ya'muru Allahu ta'ala malakan Allah zai yi umarni wa mala'ika an yunadi ya ala faqrati bayt al-maqdis zai yi kira zai yi kuwa a bisa wannan dutse na bayt al-maqdis ايتها العظام الباليه والاوصال المتكثيه واللحوم المتمزقه والشعور المتفرقه ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل القضاء يا ايتها العظام الباليه wannan fa bayan an tafi ne kun kun san idan aka yi kulin kaho na farko mutane mutuwa za su yi duk wani mai rai mutuwa zai yi an yi tashin duniya kenan to shekara nawa za a yi kafin a yi tashin alkiyama tsakanin tashin duniya da tashin alkiyama wallahu alamu waɗansu ƙasusuwa sai sun lalace sai sun yi fari sol waɗansu ma sai sun koma ƙasa shine mala'ikan idan ya zo wajen kira zai ce kamar yadda aka kawo a nan ayyatuhal izamul baliya ya ku ƙasusuwa waɗanda suka lalace والاوصال المتكثئه يا كوجيديوي ذا جوين وند سكررب واللحوم المتفرقه يا كونامومي ولند كوكا ككيكه وشعور المتفرقه يا كوغاكي منين جمعي نغاكي يا كوغاسو ولند سكا واتي جمعي نشعر إن الله تعالى للي الله ملوكك يأمركن ينامك أمرني أن تجتمعنا كهات وجه قدا لفصل القضاء توشي يسا دكشن ديلالة كوي هذا مقصان زي دو دون نامن ديلالة زي دو دو جيدي عند تلالة ذات دو سننكم دكشن ديت في زي دو دو باتا ما ذات دو kawai sai ga mutane ga sunan wani akan wani wani akan wani shine wasami yawma yunadi almunadi min makanin qarib lokacin da za a yi wannan kira in ma baka saurara ba dole ka saurara nun za ka ji sai Allah ya ce mai
yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawmul
يوم يسمعون الصيحة بالحق رانا جاء يوم منصوب على الظرفية ranan da yasma'una as-sayhata bil haqqi za su ji wannan kira shine as-sayha domin kaman kara ne wanda baka tsammani zaka ji ya ruda ka kana matacce sai ga ka tashi kawai kai ka san ba lafiya ba duk wanda ya ga haka ya san babu lafiya sai tashin alkiyama ne domin tashin alkiyama kamar ribibi ne shi yasa Hausawa idan suka ga wannan yayi nan wannan sai a ce haka ce tashin alkiyama dama haka ne tashin alkiyama yake Allah ya sa mu cika da imani bil haqqi da gaskiya sun sun ji wannan karan gaskiya ce gaba daya za su miƙe yani an nafkha fi suri allati tati bil haqqi allazi kana aktharuhum fihi yamtarun wanda da dama daga cikin fukaretawa suke yi ko a cikin musulmi ma yanzu karyatawa ne domin idan Allah ya hana ka abu ka ki hannuwa to kaman ka karyata alkiyama ne wato ba za a yi tashin alkiyama ba Allah ba zai kama ka ba sai yayi kamar haka ne in an ce ka yi abu kaza ka ki yi wato ka fi karfin Allah kenan Allah ba zai kama ka ba to balle kuma waɗanda suke karyata takin alkiyama gadan gadan ko suke karyata ba za a rayar da matattu ba gadan gadan yasa Allah ta'ala ya ce yawma yasma'una sayhata bil haqqi ranan da za su ji wannan kuwa wato da gaskiya zalika yawmul khuruj to fa wannan rana ranan fita daga cikin kabarurruka ne ko kaki ko kaso sai ka fita amma in baka so a yi tashin alkiyama da kai to karka zo duniya kuma lokacin da za ka zo duniya ba za a yi shawari da kai ba don ka san ko mahaifinka ma Allah yake yi a same ka mahaifiyarka tana Allah ku rabu lafiya saboda duk auren da aka yi ba a samu haihuwa ba mutane suna cikin damuwa duk wani da za a zo a ce masa wanda za ka samu ba shege ne zai ce Allah ka bani wato ko shegen ne Allah ya baki saboda babu daɗi amma kuma abinda masu hankali suka sani ko suke fahimta idan Allah zai baka shege to gara kar ya baka yadda ka zo ka tafi baka da haƙƙin kowa a kanka ba wanda ya cusa maka ɓacin rai baka da wata damuwa kawai idan ka je lahira kai ya kai za a tambaya yaya kai ya ka zauna da matarka yaya ka zauna da makwabtanka da 'yan uwanka ka ga maganan yaya ba za a zo a yi maka tambaya kan wannan ba balle jikoki kuma waɗanda su aka Allah ya ba su haihuwa kaddara ce wanda Allah ya hana shi ma kaddara ce ya habu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima tsari ne na Allah yaza duk abinda zaka nema ka nemi alheri duk abinda ka samu ka nemi albarka Allah ya samu dace zalika yawmul khuruj lalle wannan ranan fita kenan ai min al-ajdasi daga cikin kabarurruka shine Allah ta'ala ya jaddada ba wadan suna musu suna ce idan an mutu ba za a dawo ba alhali kafin wannan lokaci ba san yadda aka yi aka kirkiro su ba amma suna cewa in an mutu ba za a dawo ba sai Allah ya ce mai inna
nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir
inna Allah ta'ala ya ce mu ne nahnu mu din nan akwai ta'kidun wa ta'kidun za a iya ambaton kalma guda daya amma sai aka jaddada inna nahnu kun san akwai inna akwai kuma na addallatu alal fa'il na din nan wato mu sai aka karfafa ta da inna shine inna lalle mu sai kuma ya kara da cewa nahnu mu saboda ya karfafa yace nuhyi wa numitu fi'ili da fi'ili bayan me bayan dhamiri da dhamiri damirun yu'aqidu damiran wa fi'lun yati ma'tufan ala fi'lin akhar inna lalle mu nahnu mu dinnan nuhyi wa numitu mu muke rayarwa mu muke kashewa ayoyi da yawa sun tabbatar da haka wa ilayna al-masir kuma wajen mu ne za a komo ko an ji ko an so saboda haka da wanda ya yi imani da mai jayayya duk waje ɗaya ne wallazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu Allah shi yake fara halitta, in ta lalace shi zai mayar da ita. Wa huwa ahwanu alayhi, mayarwan ma yafi sauki ga Allah. Wa ilayhi masirul khalaiq kullihim, dukkan halittu wajen Allah suke komawa. Fa yujazi kullam bi amali, kuma sai ya saka ma kowanne da irin aikinsa. In khairan fa khairu wa in sharran fa sharrun. Kun ga wannan fasara ma mai sauki ne. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi kurkure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.